الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد wadiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya dawo da mu wannan safiya ta asabar yau muna 5 ga watan Rabiul Awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1439 wanda ke da miladiya yau 25 ga watan 11 shekara ta 2017 mun dawo don ci gaba da karatun littafin Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf na babban malami al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama bayan an kwararo karatu tun daga farkon littafi har ya zuwa inda muka tsaya wato malam ya yi bayani akan ilimi kuma ya yi bayani akan irin damage da ya kutso ma ilimi na addinin musulunci da aiki da shi da kuma ba da ilimin yanzu ana saran an tsaftace maka ilimin ka gabaki daya daga dukkan wata kura da ta shafe shi an tsaftace wannan ilimi daga dukkan wani hayaki an tsaftace wannan ilimin daga dukkan wata najasa an tsaftace wannan ilimin ya zama tsaftatacce nagartacce tatacce to yanzu me ni kuma ke gaban ka to da haka duk karatun da za a yi yanzu shine ainihin roman wannan littafin yanzu karatun da zai biyo baya shine roman wannan littafin abinda ake fata ko ne daga cikin mu ya kasa kunni da kyau ya fahimci sakon da ke ciki ya aiki da shi idan Allah ya taimake ka ka gane wannan sakon kai aiki da shi to ka ci nasara idan kuma mutum bai gane wannan sakon da za a karanta a yau da sauran zaman da zai rage mana a gaba ba to hakika yayi asaran karatun da aka yi a baya bai gane ba idan ko mutun ya gane amma bai aiki da shi ba to shi kuma wannan shi ta kowa hasara Allah subhanahu wataala ka tsare mu mali yace fal ilmun nafi yace to kaga ilimi mai amfani min hadhihi al-ulumi kulliha dabd nusus al-kitabi was-sunna wa fahmi ma'aniha da gabaki da yana son ya rairayo maka abin da ya gabata yace idan ana batun ilimi mai amfani shine ilimin da kake gane littafin Allah subhanahu wataala da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimtansu guda biyun nagartacciyar fahimta wa taqayyud fi zalika bil ma'thuri an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-qur'ani wal hadisi wa fi ma warada anhum من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيها وتفهمها ثانيا وفي ذلك كفاية لمن أقل وشغل لمن بالعلم النافع عنيا واشتغل yace to a takeicen takeitawa ilimi mai amfani dai shine ilimin da zaka gane littafin Allah subhanahu wataala da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zaka fahimci ma'anan su haqiqanin fahimta sannan kuma zaka yi makanka tabaibai ba zaka fahimci qur'anin nan da sunna ba sai ta karkashin abin da aka cizgo daga magabatan mu na kwarai na daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wurin ma'anan qur'anin nan ko sunna yace to idan ka samu wannan to ka samu ainin tushen alkhairi gabaki daya to sai kuma ka koma abu na biyu sai kuma ka fahince su da kyau yanzu na farko abin da malai ya kawo anin shine idan ga qur'ani ya zo qur'ani gabaki daya ingantacce ne to duk abin da za a tusgo na tafsirin alqur'ani ko bayanin ma'anonin sa ko sharihin hadisi ko bayanin ma'anonin sa wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ya kasance kai riko da abin da yazo daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sannan kuma farko abinda zaka yi shine duk abinda aka ruwaito maka cewa wannan shine abinda ake fassara wannan aya da shi to ka bincika ka ga ya inganta ko bai inganta abu na farko kenan idan ya inganta wannan sa'un sharhin hadisi ne ko tafsirin qur'ani ne daga sahabbai ne ko daga tabi'ai ko daga tabi'ut tabi'i to idan ya inganta to sai kuma ka binciki to menene ma'anan wannan magana ka fahimci shi hakikanin fahimta to ka bude makanka kofar da zaka samu ilimi mai amfani kenan wannan a cikin dukkan mas'aloli na halal da haram ko al'amarin abin da yake da alaka da zuhudu ko raqa'iq raqa'iq zaka a cikin littafin hadisi akan bude kitabur raqa' ko kuma raqa'iq duka sukan kira shi haka wato waɗansu nasosa ne ake kawo waɗanda suke wato ainihin razana zukata su sa zuciya ta taushi imani ya kotsa ta shiriya ya same ta shine ake kira raqa'iq to abinda zaka yi kenan sai male cewa man waqafa ala hadha duk wanda ya tsaye akan wannan wa akhlasal qasda lillahi fihi liwajhi llahi ya kuma tsaftace zuciyarsa don haka ga Allah subhanahu wataala kenan sai an samu nagartaccen ikhlasi sannan ilimin ka zai zama mai amfani wanda ya fahimci wancan da kyau ya kuma nufaci Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wasta'ana alaihi ya nemi taimakon Allah akan samun irin wancan ilimin mai amfani ilimin da zaka gane Qur'ani da Sunna ka fahimce su kuma karkashin tafarkin magabata na daga sahabbai da tabi'i da tabi'ut tabi'i ka nemi taimakon Allah akan wannan a'anahu tabbas Allah zai taimake mutum wahadahu Allah zai shiryatar da shi wafaqahu Allah zai mishi gamdakatar wasaddadahu Allah zai daidaita al'amarinsa wafahamahu Allah zai fahimtar da shi wa alhamahu Allah zai masa ilhama wato ilhama ita ce wata haske da Allah ke cusawa a cikin zuciyar mutum ya gane gaskiya wani haske ne wanda Allah ke cusawa a cikin zuciyar mutum kishiyen ilhama shine waswasi waswasi daga shedan ilhama kuma daga Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haskaka maka abinda akan dade ba a gane ba yanzu idan Allah haskaka maka sai ga ka gane shi cikin sauki to wannan shine ilhama amma da sharadin sai ka kyautata niyyanka ga Allah ka nemi taimakon Allah duk wanda ya kyautata niyya ya nemi taimakon Allah akan samun ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai gadar masa da ilimi mai amfani Allah ka bamu da falalanka wa hina idhin to a wannan lokaci ne yusmiru lahu hadha alilmu thamaratu alkhassati bihi to a lokacin nan ne sai kaga kuma ilimin na gadar ma mutum da wani kebantaccen amfani wanda shi ilimin ke yi shi wato ilimi mai amfani na da wani kebantaccen amfani da Allah subhanahu wataala ke sanyawa a cikin sa to duk wanda Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani sai kuma ga Allah subhanahu wataala ya bashi wannan kebantaccen abin nan wato hasken da Allah ke ba masu ilimi mai amfani wa hiya khashiyatullahi shine tsoron Allah subhanahu wataala كما قال عز وجل انما يخشى الله من عباد العلماء لله ما تصورن الله كدي ا cikin al'umma sune malamai da haka malaman da Allah ke nufi a nan sune waɗanda suke da ilimi mai amfani shi yasa kake iya ganin mutum da tarin ilimi amma tarin ilimin nan nashi bai hana shi saban Allah ba duk wata kofa na sharri na saban Allah bai hana shi ba wannan ilimin bai gadar mishi da tsoron Allah ba tun daga nan ka gane wannan ilimin nan shi ba ilimi ne mai amfani ba ko kuma tun daga nan ya gane da kanshi cewa ilimin shi ba ilimi ne mai amfani ba ilimin da ba zai tsaftace zuciyar mutum ba zai gyatta masa ibada ba zai kyautata masa mu'amala ba to irin wannan ilimin ina amfani shi sai dai ya zama hujja akan wanda ya same shi ba hujja gare shi ba qalibun mas'udin wa ghayruhu abdullahi dan mas'udin da wanda ba shi ba yake cewa kafa bi khashiyatillahi ilman idan kana neman mai ilimi to shine wanda ilimin da ya samu dan kadan ya gadar mishi da tsoron Allah shine mai ilimi wa kafa bil ightirari billahi jahalan ya kuma isa wanda yake ruduwa duk wanda yake ruduwa da ilimin sa to wannan ya isa ya zama jahilci yana ganin ni ne wani ni na fara yin kaza ni na fito da kaza ni na shigo da kaza ni na kawo kaza amma ilimin shi bai gadar mishi da tsoron Allah ba to wannan ruduwan ya isa ya zama jahilci daka in kana kida jahili ka kida shi koda ko ilimin sa yana gangara a ƙasa ko saboda ilimin sa yana takawa ya hau sama amma kuma kullun a cikin ruduwa yake ina ganin nafi wani wani ma bai kaina ba ni na fara yin kaza ni ne kaza ni ne kaza to wannan ya isa ya zama jahilci wa qala ba'd as-salaf laysa al-ilmu bi kasrati ar-riwaya sashi daga cikin magabata suke cewa ilimi fa ba shine yawaita yau hadisi ba ba shine hadisi na karanta littafi kaza na karanta kaza na karanta kaza na karanta kaza ba shine yawan riwayoyin hadisi ba walakin al-ilm al-khashiyah abinda ake nufi kawai da ilimi shine tsoron Allah gurgurdan abinda ka samu kadan ya gadar maka da tsoron Allah to a wannan lokaci mutun ya sani ilimi haqiqa wa qala ba'dhum sashi daga cikin magabata suna cewa man khashiya Allah wanda ya tsoraci Allah fa huwa alim to wannan shine mai ilimi gurgurdan abinda ka samu na ilimi ya gadar maka da tsoron Allah to a wannan lokaci mutun shine mai ilimi wa man asahu duko wanda yake saba ma Allah fa huwa jahil to wannan jahili ne komin zurfin ilimin sa wa kalamuhum fi hadha al-ma'na kathirun jiddan maganganun magabata dai akan wannan yana da yawa kware da gaske idan da zaka duba cikin tafsirin ibnu kathir ka duba fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa laysatu tawbatu lil ladina amaluna su bi jahalatin hatta idha hadara ahaduhum al-maut idan da zaka duba wannan zaga ibnu kathirin ya nakalto ijma'in sahabbai gabaki ɗaya sahabbai sun yi ijma'i cewa duk inda kaga an saba ma Allah to an saba ma Allah da jahilci wannan saban ko da kuskure ko da ganga duk wani sabo da aka yi ma Allah a duniya to jahilci ne yasa aka yi wannan saba da haka in kana sabo ga Allah ko min tarin ilimin ka sunan ka jahili Allah karfa mana asiri mali cewa sababu zalika abinda ko yasa dole al'amarin ya zama haka anna hadha al-ilmu an-nafi kaga ilimin nan mai amfani ya dullu ala amri yana gadar da abubuwa guda biyu ne ahaduhuma na farkon ala ma'rifati Allah yana sanar da mutun Allah wa ma yastahiquhu min al-asma'il husna yana sanar da mutun abinda Allah ya cancance shi na daga sunaye kyawawa was sifatil ula da kuma sifofi madaukaka wal af'alil bahira da kuma manyan aikace aikace da haka duk wanda ya sami ilimi mai amfani zaka ga ya san Allah farin sani zaka ga ya san Allah farin sani abinda kake karantawa ko abinda kake gani na nassi shi ba irin wannan kallon yake masa ba kana iya ganin sunayen Allah al-Aziz kullun ka san sunan Allah al-Aziz amma shi in ya faɗi sunan Allah al-Aziz akwai wani abin da yake mishi tasiri a cikin zuciyarsa idan ya faɗi sunan Allah al-Ghafur akwai tasirin da yake mishi a cikin zuciyarsa ba kawai ya dauki sunan Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaymin menene ma'anonin su wani sako ke kunshe da wannan shi akwai wani kallo na musamman da yake musu yana haskaka mishi ya gane Allah akwai wani babban malami da ya zo kasan nan shekara ɗaya baya sun zo wata seminar da aka da kungiyar Izala ta shirya a Lagos da ya sauka Abuja ya sauka hotel din da aka sauke shi shiga hotel din da zai shiga lifta ya daga kai sai ga wata mace daga ita sai ticket suka ce tunda sun koyar da kanshi har ya bar kasan nan bai kara daga kai ba tunda sun koyar da kanshi kasa duk inda zai je kanshi kasa kai bai kara daga kanshi ba saboda kari ya ga wani abin da yake ba daidai ba kaga wannan ilimin shagari mishi da tsoron Allah to ga maka Allah wazalika yastalzam ijlaluhu to idan fa mutun ya samu wannan to yana lazimta mishi fa zaka ga yana girmama Allah wa izamuhu yana girmama Allah wa khashyatuhu yana tsoron Allah wa mahabatuhu yana ganin kwarjinin Allah wa mahabbatuhu zaka ga soyayyen Allah ta cika zuciyarsa wa raja'uhu yana matsanancin kwadayin Allah wa tawakkulu alayhi yana matsanancin dogara akan Allah wa rida yana yadda bi qada'ihi da duk abin da Allah ya hukunta akan sa duk irin jarabawan da Allah ya masa zaka ga bawa ya yadda والصبر على بلائه زاغينا حقوري akan duk jarabawan da Allah ya mishi na bala'i wannan abu na farko kenan da ilimi ne amfani ke gadarwa zaga yana gadar mutun da girmama Allah da mutunta Allah wal amru thani abu na biyu da ilimi mai amfani ke gadarwa al ma'rifatu bima yuhibbu huwa yardahu zaka gabawa ya san abinda Allah ke so kuma abin da ke yaddar da Allah wa ma yakrahu da kuma abin da ke Allah yake kyamansa wa yaskhatuhu kuma Allah yake tirde shi min al-i'tiqadat wannan abin yana da alaka da aqidoji wal a'mal ko kuma aikace al-zahira wal batina aikace na zahiri na gababba kenan wal batina ko kuma aikace na boye na cikin zuci wal aqwal da kuma ainihin zantuttuka fa yujibu zalika to hakan kuma zai wajabta liman alimahu duk wanda ya samu irin wancan ilimin al musara'atu ila ma fihi mahabbatu llahi zaga har kullun shi babban abin da ke gaban sa rigi yake zuwa ga abin da zai abin da yake wato abin da yake akwai wato al musara'atu ila ma fihi mahabbatu llahi zaga mutum har kullun yana rige-rige zuwa ga abin da yake shine yaddan Allah wa ridahu wato abin da yake gadar da soyayyan Allah da kuma yaddan Allah wattaba'u da amma yakrahu zaga mutum yana matsancin nisantan duk abin da Allah ke kyama wa yaskhatuhu Allah ke tirde shi fa idza athmara al-ilm li sahibihi hadha idan ilimi ya gadar ma mutum da haka fa huwa ilmun nafi'un wannan ilimin ya zama mai amfani fa mata kana al-ilm nafi'an a duk lokacin da ilimi ya zama mai amfani wa waqara fil qalb ya kuma samu mazauni a cikin zuciya faqad khasha al-qalb lillahi a lokacin zaga zaka zuciyar mutum ta tsorace Allah wan kasara lahu sai zuciya ta kari ga Allah wa zalla zuciya ta kaskanta ga Allah haibatan wa ijlalan saboda kwarjinin Allah da kuma girmansa wa khashiyatan wa mahabba saboda tsoron Allah da kuma san Allah wa ta'ziman da kuma girmama Allah wa mata khashi alqalbu lillahi a duk lokacin da zuciya ta tsorace Allah wa zalla wa ankasara lahu ta kaskanta ga Allah qana'atun nafsu bi yasiril halal min ad-dunya sai kaga zuciya tana samun kana'a da dan kadan din da Allah ke ba mutum a rayuwar duniya wa shabi'at bihi sai kaga zuciya tana koshi da dan abin da Allah ya bata a duniya fa aujaba laha zalika al-qana'a sai kaga wannan yana gadar ma zuciya da kana'a wa zuhud da zuhudu fi duniya a cikin wannan rayuwar duniya wa kulli ma huwa fanin kaga zuciya tana gadar mutum da zuhudu a cikin dukkan abin da ke karewa a duniya la yabqa abin da yake baya tabbata min al-mal sai kaga zuciya tana wadatuwa da dan kankani daga cikin dukiya waljahi ko matsayi wa fudulul aish da wato ainihin kololuwar rayuwa sai ga zuciya bata fatan sai ta rika samun wata rayuwa ta koli alladhi yanqusu bihi hadd sahibihi inda allahi wadanda yake wadannan abubuwa guda ukun kuma suna tauye wanda ya same su suna tauye matsayin shi a wurin Allah min ni'imil akhirati suna tauye shi daga ni'imomin lahira wa in kana kariman ala Allah koda kuma yana da daraja a wurin Allah komin darajar mutum da tsoron Allah shi in dukiyansa ta yi yawa to tana rige mishi kowace ni'ima a wurin Allah domin mafi karanci zai da za ta jawo mishi tsawon hisabi. Hakanan mulki, hakanan samun kololuwa a cikin rayuwa, ya kasance duk abin da mutum ke nema shi yake samu. To koda mutum ne mai daraja a wurin Allah, hakan zai rage mishi daraja, domin mafi karanci zai jawo mishi hisabi mai tsawo a gaban Allah. Kama kala zalika ibn Umar wa ghayruhu min as-salaf wa rufiya wa ruwiya marfu'an wa ujaba zalika an takuna bayna al-'abd wa bayna rabbih azza wa jalla ma'rifatan khassa. Duk wanda ya sami ilimi mai amfani zai gadar mishi da wani irin sani a tsakanin shi da Allah, wato sani na musamman. Zai gadar mishi da wata alaka kyakkyawa tsakanin shi da Allah. Fa in sa'alahu a atahu, duk wanda ya samu wani dasawa na musamman tsakanin shi da Allah, zaka ga in ya roki Allah sai Allah ya bashi. Wa in da'ahu ajabahu, in yayi addu'a Allah zai amsa. كما قال في الحديث الإلهي كما يندذو أتكمون حديث قدسي دع الله يكي تشاو لا يزال عبد يتقرب إلي بنا وفيل حتى أحبه. بابا بازيو قشي بينا سامو قسن شزوا قلين ما تقعينا إنا في الفيلي حسينا كون تشيش إلى قول هاي زوا إن دع الله يكي تشوا فلا إنسى ألني والله إذن بابا يركيني لأعطينه والله سينا باش أبن ديروبا ولا إن استعاذني in kuma ya nemi tsari na lauyi sannahu Allah ce wallahi sai na tsare shi. Wafi riwatan a wata riwaya ya ce wala in da'ani, in ya kira ni la ujibannahu, wallahi zan amsa masa. Wafi wasiyyatihi sallallahu alaihi wasallam li ibn Abbas, da kuma wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce ma Abdullahi dan Abbas, yace ihfazillaha, ya kai yaro ka kiyaye Allah. Ya hafazk, shi ma Allah zai kiyaye ka. In aka ce a kiyaye Allah, ana nufin a kiyaye umarnin Allah a aikata, a kiyaye hane-hanen Allah a nisanta, a kiyaye haƙoƙan Allah, a kuma kiyaye iyakoka na Allah. Manzon Allah ya ce ma Abdullahi dan Abbas, ka kiyaye Allah. Ya hafazk, kai ma Allah zai kiyaye ka. Ihfazillah, ya ce ka kiyaye Allah, tajidu amamak, za ka same shi gaba gari. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa. Ya'rifka fi shidda, lokacin da ka shiga cikin tsanani shi ma Allah zai san da kai. فشان في ان العبد يكون بينه وبين ربه معرفه خاصه بقلبه. اذا باو يا سامو wannan sai kasance zuciyar shi akwai wani dasa tsakankanin shi da Allah. بحيث يجده قريبا منه, باو zai rika samun kanshi kusa da Allah. ويستأنس به, yana diba kewa ga Allah da Allah. وفي خلوته, idan yake bi ba kowa a tare da shi, to yana da wani masoyi a kusa da shi, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kaga bawa bashi da kadeci. Wayajidu halawata zikirihi, idan bawa na ambatan Allah zai rika jin zaƙin ambatan Allah. Wa du'aihi, idan yana addu'a ga Allah zai rika jin zaƙin wannan a cikin zuciyarsa. Wa munajatihi, idan yana ganawa da Allah zai rika jin zaƙin wannan a cikin zuciyarsa. Wa khidmatihi, idan yana aiki ga Allah, yana wani aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala zai rika jin zaƙin wannan a cikin zuciyarsa. Da haka idan yana sallah, zaka ga baya fatan ya gama sallah, saboda akwai wani dasa tsakankanin shi da Allah, yana kuma jin zaƙin a cikin zuciyarsa. Idan ya daga hannu yana addu'a, baya fatan ya sauke hannu, saboda yana jin wani zaƙin dasawa da Allah. Idan yana faɗin subhanallah, yana jin tasirin wannan a cikin zuciyarsa. Wala jidu zalika wala jid zalika illa man ata'ahu, babu wanda zai samu irin wannan zakin dasawa da Allah sai wanda ke da'a ga Allah fi sirrihi wa alaniyatihi, asararansa da boyensa, wanda ya kasance shi asarari yana da himma amma a boye yana da kasala, wannan munafiki ne. Kama kila liwahabi bin warj ajidu halawata ta'ati man asa, me saban Allah zai rika jin zakin da'a ga Allah, qala la wala man ham, wamata wajada al'abdu hadha faqad arafa rabbahu wa sara baynahu wa baynahu ma'rifatan khassa fa idha sa'alahu a'tahu wa idha da'ahu ajabahu kama qala sha'wanatu al-fadil. Sha'wanatu take ce ma fadil, take ce ma fadil, amma bainaka wa bain rabbik ma idha da'awtahu ajabak, take ce ma mai gidanta fadil, yanzu kai ba ka da wani alaka keɓantacciya da Allah wacce za ta sanya idan ka wacce za ta sanya idan ka roki Allah ya amsa maka da ta yi shi wannan tambayan. فغشي عليه ننتا كيف هذه السومة malaci wal abd la yazalu yaqu fi shada'id, la yazalu yaqu fi shada'id wa qurabin wa qurabin fi ad-dunya wa fil barzakh wa fil mawqif fa idha kana baynahu wa bayna rabbihi ma'rifatan khassa fa fa dhalika kullahu, bawa baya gusha cikin matsaloli a duniya da cikin da bakin ciki da damuwa, haka nan kuma zai samu kanshi cikin kabari cikin bakin ciki da tashin hankali da damuwa. Haka nan bawa zai samu kanshi ranar tashin alkiyama, ranar tsayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ya kasance ya san Allah a duniya, hakikanin sani akwai wata dasa tsakankanin shi da Allah nagartacciya tun a duniya to ba shi da matsala a waɗannan gurare guda uku a waɗannan gurare a duniya cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama wa hadha huwa mushar ilayhi fi wasiyyat ibn abbas wannan shine ma'anan wasiyyan da manzon Allah ya ma Abdullahi dan Abbas da yake cewa ta'arraf ila Allah fi raha ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa shi kuma Allah zai san ka lokacin da ka shiga cikin tsanani wannan tsananin ba ana tadin tsananin duniya bane kawai har da tsananin cikin kabari da tsananin filin tashin alkiyama wannan malamin shi Ibn Rajab yana da littafi da ya sharhin wannan hadisin musamman وقيل لمعروف ما الذي هيجك الى الانقطاع انشئ معروف قال غافا شمال منيني يزابر دك هر كينكي كينكي علاقوقي ده متاني ككوما ga Allah gabaki daya وذكر له الموت والقبر والموقف والجنه والنار ان انبت مسا متوا ده قبري da tsiwon tashin alkiyama da wuta da aljanna fa qala sai ce inna malikan hadha kulluhu bi yadihi lalle duk sarkin da ya zama waɗannan abubuwan ka baki ɗaya duk suna hannunsa idza kanat bainaka wa bainahu ma'rifatan kafaka hadha kulluhu duk sarkin da ya zama mutuwa na hannunsa kabari na hannunsa tsiwon tashin alkiyama na hannunsa wuta da aljanna duk suna hannunsa idan ka dage ka samu ta kyakkyawan alaka tsakanin ka da shi to baka da matsala akan waɗannan abubuwa guda waɗannan abubuwan da aka zayyana indai akwai kyakkyawan fahimta tsakanin ka da shi ba zai munana maka mutuwa ba zai azabtar da kai a cikin kabari ba zai wahalar da kai a filin tashin alkiyama ba zai hana ka ni'imin aljannan sa ba kuma zai azabtar da kai da azabin mutan sa ba da haka abin da ya dace da kai kawai a matsayinka na wanda kake neman ilimi dage ilimin ka ya sanar da kai Allah ya gadar maka da tsoron Allah ya gadar maka da kyakkyawan alaka tsakanin ka da Allah baka da matsala akan mutuwa baka da matsala ranar tashin alkiyama wala ce fal ilmun nafi'u ma arrafa bainal abdi wa rabbihi shine ilimin da ya sanar da mutum Allah wadalla alayhi ya kuma nuna maka Allah hatta arafa rabbuhu wahdahu mutum ya gane Allah ya tsarkake Allah ya debe kewa ga Allah ya rika jin kunyan Allah subhanahu wataala dan ya san yana kusa da shi ya bauta ma Allah subhanahu wataala kamar yana ganin sa shi yasa ma wadansu daga cikin sahabbai suke cewa farkon abin da za a dauke na ilimi shine khushu'i kai ta samu masu ilimi amma babu khushu'i babu tsoron Allah Abdullahi dan Mas'udin yake cewa akwai dan su mutane da za su rika karanta Al-Qur'ani mai girma amma karatun baya wuce wato wuyayen su baya wuce wannan kashin na wuyan su bai wuce ne amma idan da karatu zai zauna a cikin zuciya ya samu mazauni to sai ya amfana muna magana da wadansu daga cikin ƴan uwa kowanne mun yi tattauna da shi ne a shi kadai muke kowanne daga cikin su ina kawo kuka ne cewa gashi ana ta samun mahaddata alqur'ani kuma malamai suna ta kara zabararwa akan haddin alqur'ani to amma shin muna da dabi'an makaranta alqur'ani me yasa so kaman tambayin da suke me yasa don Allah malamai ba sa kuma zabararwa akan dabi'antuwa da dabi'an makaranta alqur'ani ma da ta ce ga sunan bila adadi shan makarantan kaji an ce an yaye mutum 100 shan kaji an yaye mutum 50 shan kaji an yaye mutum 70 duk makaranta alqur'ani mai girma ne amma makarantan nan idan da zaka shiga cikin su ka kwana biyu ba za ka ƙara marmarin ka sake shiga cikin su ba saboda babu dabi'an makaranta alqur'ani. To haka zamu zauna mi ta yaye makaranta alqur'ani, mi ta yaye wanda za a yi tado hujja zai ta tsayuwa akan su a gaban Allah. To ina dabi'un makaranta alqur'ani, ina yake a cikin al'ummar mu? Kaga makarantar alqur'ani da yake idan ba yayi tilawa kaji ba, ba ka zama da shi ka gane wannan ya san Allah, zuciyar shi ba ta da tsafta, ibada ma baya kyautata ta. Akwai makarantar alqur'ani mai girman da yake sallah wannan, in kaga yanda yake sallah kare ba zai ci ba. Kuma makarancin Qur'ani a fahimin ko mu'amala, in ya samu dama zai cuce ka, in mu'amala ta haɗa ka da shi zai ma ƙarya. Makarancin Qur'ani yana ƙarya, ƙarya zai iya yaudara da ire-iren waɗannan ɗabi'u. Kai kamar da yake ce kyakkyawa, wato mu kirkin mu kawai yana cikin kyakkyawan zaton mutane gare mu, iyakan kirkin mu kenan, kawai wani malam ne, ustazu ne, kyakkyawan zaton da kake mishi kullum, iyakan kirkin mu kenan cikin kyakkyawan zaton mutane gare mu. Amma hakikanin nagarta da kirki a wurin Allah, to muna fa da matsala, muna nan da matsala jibgi. Sai mu ce la hawla wala quwwata illa billah, Allah ka daidaita mana. Hassan al-Basri yake cewa ilimi ya kasu kashi biyu ne, akwai ilimin da yake akan harshe, iyakan shi harshe, duk abin da kake nema na ilimi in ka zo ka tambaye mai ilimin, in dai din a faɗi da baka ni, to wannan ilimin zaka same shi tiryan tiryan. Hassan al-Basri yace to wannan ilimin hujja ne akan wannan mai ilimin, wuta zai kai shi. Yace akwai kuma wani ilimi a zuci, an san Allah kuma gashi zuciya tana tasirantuwa da abin da aka sani. Yace to irin wannan ilimi shine ilimi mai amfani, irin ta muke nema jama'a yanzu, ba ilimin harshe ba kawai, ba ilimin harshe ba. Idan makarancin Qur'ani ne, ba muna neman kawai wanda ya tilawa ba ne, muna neman alladhina atainahumul kitaba ne yatlunahu haqqa tilawatihi. Ina ma'anin yatlunahu haqqa tilawatihi, bi ma'ana yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi, shine ma'anan at-tilawa. Tana daukan ma'ana biyu ne, ma'ana ta farko al-ittiba shine ma'anan tilawa, shine Allah subhanahu wata'ala ke gaya maka wa shamsu wa duhaha wal qamari idha talaha, al-qamar idha talaha, idan wata ta tilawar rana. Mene ma'anan tilawa anan? Idza taba'atha, idan tabita, da haka shine ma'anan tilawa. Yana zuwa kuma da ma'anan alqira'a, to duka guda biyun sai ka hada su, ga qira'a a baka, ga tsafta a cikin zuciya. Idan a cikin hadisi ne, bai ishe mu kawai a ce kai ka san hadisi, ka karanta sahih al-Bukhari, ka karanta wai, duk bai isa ba. Ina aikin wato masana hadisi, ina aikin hadisi a tare da kai? Da aka ilimi ne da aiki, jama'a musulmi. Waɗansu daga cikin magabata suna cewa ilimi gida uku ne, ko kuma malamai sun kasu kashi uku. Kashi na farko alimun billahi, alimun bi amrillahi, ya san Allah kuma ya san dokokin Allah. Na biyu alimun billahi laysa bi alimin bi amrillahi, ya san Allah amma kuma bai san dokokin Allah ba. Alimun bi amrillahi na uku kenan, wanda ya san dokokin Allah laysa alimin billahi amma bai san Allah ba. Wannan maganan Sufyanu ne, Sufyanu bin Uyayna ne kaltota daga Abi, daga Hayyan. Da na karanta wannan maganan na gane da farko a ce mutum ya san Allah kuma ya san dokokin Allah. Na gane na uku, wato alimin bi amrillahi walaysa bi alimin billahi, ya san dokokin Allah amma bai san Allah ba. Amma sai na kasa gani alimin billahi laysa bi alimin bi amrillahi, a ce mutun ya san Allah kuma bai san dokokin Allah ba. Na kasa gani wannan ba zai yiwu bane mutun ya san Allah bai san dokokin Allah ba, bai yiwuwa. Sai dai ko ta wata kofa guda daya shine ƙariyan sanin Allah. In aka samu ƙariyan sanin Allah, to ana iya samun a ce ga mutun ya san Allah amma bai san dokokin Allah ba. Idan ka bincika hakikanin bincike za ka gane ƙariya ce, ba sanin Allah yayi ba. Kuma irin wannan shi yasa malaman suka kawo cewa al-ulama, malamai, basu ce awam ba sai suka ce malamai. Akwai wanda yake zaka ganshi da ƙariyan sanin Allah amma jahili ne. To da na koma ma da naga wannan maganan, da na koma ainihin binnan Jami'u Bayan al-Ilm wa fadlihi na Ibn Abdul Barr, sai naga sun ma ƙara bayani. Shi wanda ya faɗi maganan ya ƙara bayani da kansa, da yake da ya kawo malami na farko, mutum na farko, sai ce fa zaka al-kha'ifu lillahi, wanda ya san Allah, ya san dokokin Allah, shine mai tsoron Allah. Al-alimu bi sunnatihi, wanda ya san sunnan Allah, wa hududihi wa fara'idihi, kuma ya san iyakokin Allah, ya san farillan Allah. Shi mutum na biyu yace fa zaika al-kha'ifu lillahi, wannan shine mai nuna ƙaryan sanin Allah. Walaysa bi'alimin bi sunnatihi wala hududihi wala fara'idihi, amma kuma bai san sunnonin Allah ba, bai san hukuncen Allah, bai san ayoyin Allah ba, bai san iyakokin Allah, bai san farillan Allah ba. Mutum na uku kuma shine wanda ya san fa zaka alimin bi sunnatihi wa hududihi wa fara'idihi, akwai tarin ilimi. Walaysa bi kha'ifin lillahi, amma bai tsoron Allah. Kaga duka wannan ƙarar, kana iya samun malimi sosai amma bai tsoron Allah, kana iya samun mutum ga sanin Allah ga kuma tsoron Allah, to kana iya samun mai ƙaryan sanin Allah amma bai san dokokin Allah da hukuncensa ba. A daidai wannan gaban, babu yanda za a yi mutum ya samu khushu'i ga Allah bai san ilimin tauhidi ba. Bai san ilimin tauhidi, duk wanda bai san ilimin tauhidi ba sai dai ya ƙaryan sanin Allah. Kun ga kana iya samun, mun tattauna akan ilimin lugha, kana iya samun wani masanin harshen Larabci, duk inda kalama ta zo ko mun tasrifin duk irin yanda ta zo ya san ma'ananta, ya san asalinta, ya san nahawunta, ya san komi a Larabci, amma fa bai san Allah ba. Da haka zaka duk abin da mabannata ke yi shi ma yana yi. Kana iya samun wani ƙwararren malamin fiqh amma bai san Allah ba, zai karanta maka Al-Khadari, Ishmawi, Iziya, Risala, Mukhtasar, Lawali da Thani, Muwatta, Mudawwana da Suqi, duk wannan littattafan zai fashe maka su filla filla, amma bai san tauhidi ba. Wannan malamin ne kuma za a rika zuwa gurin sa yana bokanci, yana ba da sa'a, amma kuma yana da majalisi fa, yana da makaranta, yana da zawiya, amma shi ne kuma yake bokanci, yake sihiri, yake ba waɗansu shugabanni sa'a su je su yi taɓanna, shi ne kuma yake ba abin nan ɓarayi sa'a a yi musu layin zana, a yi musu waye, a yi musu waye. Kuma wannan malamin yana da majalisi na ilimi, amma ilimin furu'a, ilimin fiqh ne, bai san Allah ba, dan bai san tauhidi ba. Shi yasa kar tarin ilimin ya baka tsoro amma ya san Allah ko bai san Allah ba, kuma babu ilimin da ke gaya maka Allah sai ilimin tauhidi. Shi yasa da zaran aka rasa ilimin tauhidi, mutum sai ta fada ma irin waɗancan miyagun ilimomin da muka wuto a baya, saboda bai san Allah subhanahu wa ta'ala. amma yake cewa mafi cikin waɗannan shine mai matsayi na farko ya san Allah ya kuma ji tsoron Allah, yace shine wanda yake zuciyar shi na tsoron Allah kuma ya san kunce-kuncen Allah. Har ma da ya kawo cewa a cikin wani asari na Isra'iliyat ba a ƙaryatawa ba kuma a gazgatawa, sai dai in ya dace da wani abin da ya zo a cikin shari'an Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da shi. A cikin wani asari na Isra'iliyat yana cewa ya kai bawana, Allah kenan yake faɗi, ya kai bawana ka neme ni zaka same ni, ka neme ni zaka same ni, in kuma ka same ni to ka samu komi, in kuma ka kuskure ni to komi ma ya wuce ka, gashi kuma ni nafi soyuwa gare ka fiye da komi. Farai kawo insu Abiyat da ya ce ainihin zunnun shi ke yin nana taso, ki talibu li anfusikum misali ma wajattu ana qad wajattu li sakana laysa fi hawahu ana in ba'udtu qarrabani aw qarrabtu min hudana, ku neman wa kanku abinda ni na samu makaina. Na samu makaina wani masauki wato kusa da Allah subhanahu wata'ala, wanda yake babu wata wahala a cikin wato ainihin kadawan iskan gurin. In ne nisa da Allah, Allah zai kusanto da ni, in kuma ne kusa da shi, shi kuma Allah zai ƙara kusanta zuwa gare ni. Duk da yawancin yana goyon bayan wancan ne, asari ne Isra'ili. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana cewa yana faɗi akan ma'ruf, wancan dai ma'ruf da muka wuto a baya, yace ma'ahu aslul ilm. Al-Imam Ahmad yake cewa ma'ruf yana da asalin ilimi, shine khashiyatullah, yana da tsoron Allah. Malai yake cewa asalin ilimi fa shine ilimin da ke gadar da tsoron Allah, ya gadar da soyayyen Allah, ya kusanta bawa zuwa ga Allah, ya sanya bawa ya riga ɗebe kewa ga Allah, yana shauƙin saduwa da Allah, to sannan sai kuma sanin hukunce-hukuncen Allah ya biya haka. Da haka wato ilimi guda abu biyu ne ke taruwa kamar yadda ya faɗi a baya. Abu na farko shine ilimin ya gyara zuciya tukuna, ya alakantar da bawa tsakankanin shi da Allah, har bawa ya kusanci Allah, ya riga ɗebe kewa da Allah, tsoron Allah ta cika zuciyarsa, to sannan sai a je sanin hukunce-hukunci. Da haka waɗannan abubuwa guda biyun ba sa rabuwa da juna, wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyun to sai ya kida cikin malamai. Wanda ya cika waɗannan abubuwa guda biyu to ya zama ilimin shi mai amfani kenan, kuma mutum zai dace sai ya shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga Allah, ya tsare su, ya tsare shi daga gare su. In ko ilimin mutum ya zama ilimin ba mai amfani ba ne, to sai ya zama hujja akan mutum, ya zama azaba akan mutum, sai kuma mutum ya fada cikin waɗanda manzon Allah ya nemi tsari daga gare su. In ba ku manta ba, a can annabi ya wata addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tashba wa min nafsin wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. To idan mutum ya zama ilimin shi ba mai amfani bane, mallai ya ce to sai ya fada cikin waɗannan abubuwa guda hudun, sai kaga zuciyar shi ba ta tsoron Allah, sai kaga ran shi ba ta koshi da dan abin da aka bata na duniya, sai kaga kullum mutum yana ƙara himma ne wurin neman duniya, sai kaga addu'an shi ba ta karbuwa a wurin Allah. Wannan alama ce da kowa zai koma yanzu yaje ya lalibi kansa, kaga cewa wani irin alaka ke tsakankaninka da Allah. Idan ka keɓe tsakankaninka da Allah, ka ɗaga hannu kai addu'a, kana ganin ijaba ko ba ka gani? Abu biyu ne, wani yana iya ganin ijaba alhalin kuma ya san saban Allah yake yi, to wannan istidraji. Wani kuma yana iya ganin rashin ijaba amma ya san shi ma kurakurin da yake ma Allah, da haka ya san bai da farin jini ne a wurin Allah, Allah bai sauraron shi. Amma bayin Allah na kware, idan suka yi magana, maganar suka mun yankan wuka ne, ko Allah bai karba maka ita yanzu kana ganin ta ba, to sai ka samu ɗebe kewa da Allah da natsuwa a cikin zuciya, wanda zai hukunta maka cewa Allah ya riga ya karba addu'anka, kawai lokaci ake jira. dama hadisi ya zo cewa idan bawa yi addu'a ga Allah, Allah zai bashi ɗayan abubuwa guda uku, ko dai biya bukata nan take a duniya kenan, ko kuma Allah jinkirta wannan ya baka gobe kiyama, an ga cewa zai fi maka amfani gobe kiyama, ko kuma Allah ya tunkuɗe maka wani sharri saboda wannan addu'an da kai kayi addu'a ne. Allah subhanahu wataala kar ka sanya a kore ni cikin malaman da za a kora. Ina kawo abubuwan da ke faruwa ne, ba ina son rika kawo abubuwa ne nesa bane, abin da ke faruwa kai ta addu'a kada Allah ya saka na ciki, sai Allah subhanahu wataala sai ya sa aka kore ka. To kuma kai ka san alaka da dasa da ke tsakankaninka da Allah, kana jin zakin Allah, san Allah a cikin zuciyanka saboda ka kiyaye dokokin Allah, ka kiyaye umarninsa, ka kiyaye hanahanansa, ka kiyaye haƙoƙan Allah da iyakokin Allah, kuma ka cika sharɗan addu'a, kuma kai addu'a sai ga Allah bai karɓa ba. To me yiwuwa wannan Allah ya kaddar a kore ka saboda ya zama wata katanga, in aka baka kana aikin za a kai gaban da yake aikin zai jawo maka shiga wuta. To ga araba ka da aikin tun a duniya domin ka shiga aljanna. Yi an fahimci wannan. To da haka in dai bawa yana da wani dasa tsakankanin shi da Allah, to za ka ga in dai ya ɗaga hannu yi addu'a sai Allah ya karɓi addu'an tasa. Wannan magabatanmu suna da irin, suna da wannan tarihin da yawa a cikin rayuwarsu. Shi ya sa za ga akwai wanda yake in san ma mutum mugunyan addu'a, magana ta ƙari, magana ta ƙari. To ko a yanzu za ka samu akwai mutane na Allah, idan ka yadda ya maka baki lalacewa za ka yi. Shi ya sa ko kana tashin hankali kana saɓani, kar ka yi da waliyin Allah. Waliyin Allah wanda tsoron Allahn shi ya bayyana a kyakkyawan zaton da muke masa, mun ga ibadunsa, mun ga mu'amalolinsa, mun ga alamun tsaftan zuciyarsa, da yaƙini tsakankanin shi da Allah. To irin wannan idan kai saɓani da shi, to faɗowa kake yi, ko baki in yi maka baki shikenan magana ta ƙari, in yi maka baki shikenan magana ta ƙari. Shi ya sanya akwai haɗari mai tsanani kaga mutum yana so kan malamai, an fi samun waliyan Allah cikin malamai na Allah yi, tunda ai hankali ma ba zai karɓa a ce an fi samun waliyan Allah a tasha, ko a ce an fi samun waliyan Allah a filin ƙwallo, ko an fi samun waliyan Allah a cikin fadawa, ko cikin 'yan sanda, ko cikin soja, ai hankali ma ban zai karɓi wannan ba. An fi samun waliyan Allah a cikin waɗanda suka fi kowa sanin Allah. Su wane kenan? Su ne malamai. Su kan malamai haɗari ne, su kan malamai haɗari ne. Ko da fatawa malami yayi sai kaga alaman kai iya fahimtar ka wannan kuskure ne, yale shi da Allah, yale shi da Allah. Yawwa, Allah kadai ya sanar da shi irin ma'aunayyan da ya amfani da su ya fitar da wannan fatawa. Kai kana nan kai baka sani ba, kai kana nan kai baka sani ba. To shine malai yake cewa sai ya kawo ta magana mai muhimmanci, yace idan Allah bai sanya mutun cikin wadancan ba, bai zai karba addu'ansa ba. Lamin su ma du'a li adam imtithalihi li awamir rabbihi wa adam jitnabihi lima yaskhatuhu wa yakrahu, saboda bai nisanci abin da Allah ke kiyama kuma Allah bai so ba. Sai malai ce hadha in kana ilmuhu ilman yumkinu lintifa'u bihi, wannan fa idan ma ilimin da yake da shi irin ilimin da za a amfani da shi ne. Wa huwa al-mutalaqa 'an al-kitabi was-sunnah, shine ilimin da aka tsatso shi daga Qur'ani da Sunna. Fa in kana mutalaqa min ghairi zalika, in ko ilimin dama can ba daga Qur'ani da Sunna aka tsatso shi ba, fa huwa ghairu nafi'in fi nafsi, to chi karan kanshi ilimin dama can ba mai amfani bane. Wala yumkinu al-intifa'u bihi, da ka ba ma zai amfani da shi ba, bal darruhu akthar min nafi'ihi, cutar wanda zai yafi amfani da shi. Ya Allah, muna roƙonka cikin falalanka da baiwanka, ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Ya Allah ka ba mu ilimin da zai gadar mana da tsoronka, zai gadar maka da girmamaka da farjininka, ya gadar mana da duk abin alkhairan da kake gadar mu mutanen kirki da shi. Malai ce wa alamatu hadhal ilm alladhi la yanfa'u, to ga kuma alamomin ilimin da baya amfani. A baya an gaya maka ilimin mari amfani, to ga alamomin shi. an yuksiba sahibahu az-zahab wal-fakhr wal-khuyala shine zaka da irin wannan ilimin ko da ilimin fa daga qur'ani da sunna ne amma kuma sai kaga ilimin yana gadar ma mai ilimin da az-zahab shine girman kai al-kibr kenan wal-fakhr da al-fahri wal-khuyala da taqama idan yazo ana zazzauni shi ba zai zauna can iya inda ya samu wuri ba idan ya dubi mutanen nan gabaki daya ga ato ai da cikin su na aidin nafisu har da mafiyan su nan dalibai na ne ko daliban dalibai na ne da haka shi ina kujeran da aka sa a nan sai ya zo shi ma a komi shi kujera saboda me yana jin duk yafi to irin wannan ilimin kaga mutum yana takama malin da zai gaya maka irin abin da yake nufi zaga mutum wa talibul ulu wa rif'ata fi dunya kullun shi dai ya zama shine a gaba shine a sama shine oga kwata-kwata shine a gaba duk wannan alamun ilimi ba mari amfani ne wal munafasa fiya kuma zaga yana ta rigirgin samun duniya duk inda aka ji dai duniya za ta samu kar ku manta duniya fa ba shine kudi kawai ba duniya dukiya na ciki mulki na ciki neman shugabanci da jagoranci suna neman suna yana ciki fuskan mutane mutane su dawo zakai kadai suke kallo duk yana cikin duniya to zaga mutun yana kokari duk inda ya kasance akwai irin wannan shahara ko duniyan to zaga mutun yana neman ta zaga mutun wa talaba muhabatil ulama zai rika neman ya rika ma malamai fankama wa mumaratu safaha zaga zai rika wasa da hankalin awam mutanen gari wanda ba malamai ba wa sarfi wujuhin nasi ilaihi zaga yana ta fatan shi dai mutane dai su kalle shi dai mutane su san shi su san matsayin shi su san matsayin shi malai cewa kadwara da anin nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa man talabal ilma bidhalika fannaran nara duk wanda ya nemi ilimi saboda wancan abubuwan dan wuta ne dan wuta ne haka annabi ya faɗi kai wa rubama da'a ba'd ashabi hadhihi al-ulum ma'rifatu llahi so da yawa sai kaga mutun yana da ilimi sai ya rika riya shi yana da ilimi ya san Allah ko wa talabihi ma'rifatu llahi wa talabihi sai ya rika riya maka shi ya san Allah kuma shi kullun Allah yake yana son ya kusanci Allah ne wato malamin nan ya san mutane ya san zukatan mutane sai kaga wani mutum yana riya ne a cikin dabi'unsa amma sai ya rika nuna maka shi Allah ya san Allah kuma shi Allah ma yake nufi wal irad amma su wahu shi ba wai yana neman suna bane shi ba yana neman matsayi bane shi ba yana neman waye bane amma walaysa gharduhum bidhalika illa talabu taqaddum fi qulubin nas shi ma wannan din wai yana yi ne din ya samu wani mazauni a cikin zukatan mutane mutane su rika cewa kaga wani shi kullun kaga shi ba ruwan shi kullun bayanin shi shi ba mulki yake nima ba a zo a wane ne shi ba suna yake na shi ba dukiya yake wai wannan ma din yana yi ne domin ya samu mazauni a cikin zukatan mutane ha gani min al-muluk wa ghayri domin ya samu matsayi a gurin shugabanni da wanda ba su ba wa ihsan wannan bihi kuma sarka kyautata mishi zato wa kasarati atba'ihim kuma wato ainin ya rika samun yawan mabiya wa ta'azzum bidhalika ya rika yin girma ala nasi a wurin mutane sai ga wani shi dabi'ansa kenan shi sai ya tuna maka kawai Allah da gidan lahira yin aiki dan Allah amma a cikin zuciyar shi wannan din ma wai yana neman ne mutane su kyautata miki zato ya samu mazauni a cikin zukatan mutane malai cewa alamatu zalika alaman wannan izharu da'awul wilaya kama kana yad'ihi ahlul kitabi sai ga shi alaman wannan sai ga kullun mutum in ya tashi zai kanuna maka shi yasa ni kullun ina so a zo ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi tsari an me kaza wanda za sai kullun ya rika nuna maka shi masoyin Allah ne shi na kusa da Allah ne shi kullun fadi tashin shi shine a zo a bi Allah amma kuma duk ƙarya ne haka ahlul kitabi suka yi ta yi wa kamar da'ahul qaramita wal batiniya kamar yanda yake karama qada batiniya saka karya wannan duk cikin kusan kungiyoyin ne in shi'a asalin su kungiyoyin yahudi da kristani amma saka shigo riga musulunci da sunan musulunci suna da miyagun aqidu idan ka koma littafin al-milal wal nihal na shaharstani ko kuma abin al-farq bain al-firq na al-baghdadi zaka samu bayani akan su amma cikin miyagun aqidun su so kwata kwata ba su ma yadda da duk wani hukunci na shari'a kamar wani sallah waye duk ba su yadda da shi ba sai mahdi ya zo cikin aqidun su kenan kuma suna da aqidan cewa ya wajaba akan ai tarayya cikin matayi ai babu ƴan uwantaka ka ce kai matanka kai kadai ne ina ƴan uwantaka babu dole ne matanka na sauran abokanka ne da aminanka shi ma wancan matan shi na sauran abokan shi da aminin shi to ina ƴan uwantaka ka ce matanka kai kadai ne wala madiyaya ka ji irin aqidan nasu na to tunda an yi tarayya amma ta har ayyan madu tarayya za a yi kaga wannan wafi duk da riga musulunci ake irin wannan cikin irin aqidunsu ba su yadda da mama koma ba kwata-kwata ba su yadda da uku ba kun san wata aqida take cewa babu wata azaban ka babu wata azaban gidan lahira ai azaba in ka ji an ce ana azaban wuta shine wahalan da kake a duniya talaucin da kake a duniya sallan da kake a duniya azumin da kake to na shine ulaika asabun nari duk inda ka ji an magana ulaika asabun nari to shine wannan asabun narin ai ba kuma wata abace aljanna ba face in ka samu duniya ka samu kaza ka samu kaza ko ba ku san wannan aqidan ba to duk cikin wannan qaramita da batiniyan ne batiniya ita ce asalin tafiyan to su qaramita bin nan qaramita da wai duk a karkashin su su ma haka suka karɓe cewa sunan Allah ne alhalin kun abin da suke rusa addini shine ma laike cewa wa hadha bi khilaf ma kana alayhi salaf min ihqar nufusihim wa zira'iha batinan wa zahiran su ma gabata har kullun suna kaskantar da kansu ne kuma suna zarginta ne zargi na gaske a zahiri ko a boye idan yake bakan shi sakankanin shi da Allah yana jin zuciyar shi fa yana jin fa ina fa da matsala fa dole fa in zo in gyara in ya shigo ma jama'a duk dai abin kenan amma wani tsakankanin shi da Allah ya san yana da matsala amma sai ya rika nuna mutane shine Allah ne shi waye ko kuma ya rika tawalu'u yana fadin aini na san ni ba mutumin kirki bane ba kaza ba shi ma wannan din wani yana son ne mutane su yi mishi kyakkyawan zato su rika daukan shi mutumin kirki sai malaika ta magana wata bata da kyau wa qala amr yake cewa man qala annahu alimun fa huwa jahil wa man qala innahu mu'min fa huwa kafir wa man qala huwa fil jannati fa huwa fil nar wannan maganar bata da kyau in ya tabbata shi Amr din ya faɗi wannan yana cewa wanda ya ce shi malami ne to jahili ne wanda ya ce shi mummuni ne shi kafiri ne wanda ya ce yana aljanna to shi dan mutane wannan maganar ba daidai bane malai ya ce daga cikin alamun ilimi mari amfani yana ta zayyano maka alamomin ilimi mari amfani shine zaka ga adam qabulul haqq wal inqiyadu ilayhi zaka ga mutum baya karban gaskiya ba kuma zai jaye zuwa gaskiya ba yana jin kunya yau a ce an ci gyaran shi a bainin jama'a kuma ya aje abin da yake kai a da ya dawo bi gaskiya yana jin kunya zaka ga yana girman kai akan wanda ke fadin gaskiya hususan in kana dunahum fi ayunin nas musamman dai idan a idan duniya shi yafi wanda ke fadin wannan gaskiya kila wani dalibin shi wani dalibin dalibi ne ma can wani yaro ne karami sai ya fadi gaskiya zai rika kunyan ya nuna ya amshi wannan gaskiya ba zai yadda ba yana da kofofin tawili iri-iri zaga yana dogewa akan bannan da yake kai yana tsoron kada zukatan mutane su kaurace masa sai ce ka gani ashe ma muna daukan shi wani babban malami ga wani dan dalibi ma zuwa ci gyaran shi ashe ma kila kai kila ma ba wani malami bane sosai to yana kunyan wannan sai a gaya mishi gaskiya sai dai ya tawili yake karba kuma ya san gaskiya ce har shine malam sai ya kawo wannan maganar da na kawo a baya wa rubama azharu bi alisnatim dhammu anfusihim wa hatta qariha ala ru'usil ashhadi li ya'taqid an-nasu fihim annahum 'inda anfusihim mutawadi'una fayumdahuna bi dhalika wa huwa min daqa'iq abwab ar-riya malam ce wannan daga cikin kofofin riya masu zurfin gaske sai mutun yazo ya tawalu wai din shi ma tawalu'un fadin aibe shi ya ta zargin kanshi shi ma fadin aibe shi wata kofa ce ta riya amma kuma a boye kama nabaha alaihi tabi'una فمن بعدهم من العلماء ويظهر منهم ويظهر منهم ابن قبول المدح واستجلابه تو سي دي فمسالن شيني idan aka yabe su zaga suna jin dadi idan da za mu ki a ce to wannan shine malamin mu kenan yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza zuciyin shi magana ana yi da zuciya ne yanzu ba lalai abin da mutun ya bayyana ba zuciyin shi ta murna ta ta jin dadi ita ga to she mutane duk za a gaggana matsayina za a gane darajata a zuciya amma in ya tashi yana iya ce muku to ni dai wannan dai ya fada ne amma ni Allah ya sani ban kai haka nan ba kaza amma zuciyin shi tana ta murna yana ta kallon fasa kan da aka yabe shi a gurin su kai mallal al'amarin nan fa sai mun yi da gaske mallai ce wannan kuma yana kore yunafis sirq wal ikhlas yana kore gaskiyan imani yana kuma kore ikhlasi yace shi mai gaskiyan imani yana jin tsoron munafinci akan kansa kuma yana jin makan shi tsoron mummunan karshe da haka wannan yana shagaltar da shi daga san yabo ko ya so wai a yabe shi in ya tuna kai akwai wani babban matsala a gabana ya zan cika da imani ko ba zan cika ba shin ni mummuni ne ko munafiki sai wannan ya shagaltar da shi sai ga kai wannan yaban da shiri dita ne tun daga zuciyansa ne baya santa shi yasa magabata suke cewa min alamati ahli alilm nafi annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama ويكرهون بقلوبهم التزكية والمد ولا يتكبرون على أحد علام إلمي مي أنفاني ذاقا دمي إلمي مي أنفاني بايا قنينة دون مزعي قوة درجة أجسا صورا متعي كما ذاقين مثلا تنك أمان أريك باشي يبو كو أريك باشي أمي أبنى أي باشي تزكية تزكية دم مدخل دي مو أهو سنشكو يبون كما ذاقا بايا جرمان كي هرشيني نقلتو مغانا حسن da yake cewa shi masanin Allah al-faqih masanin Allah shine zagan shi az-zahid fi dunya ar-ragib fi al-akhirah zaga yana gudun dunya yana matsancin kudin lahiya al-basir bi dinihi zaga yana da matsancin ilimi a cikin addini al-muwazibu ala ibadati rabbih kuma zaga yana da matsancin ibada daka jama'u bainal ilmi wal ibadati ga ilimi ga ibada kuma ga zargin kai ga zargin kai ga kuma tawalu ga bayin Allah yace a wata rawa yana cewa sai kaga alaman shi la yahsudu man fawqahu baya hasada ga wanda ke sama da shi din ya ga wani ya fi shi ba zai rika jin yana jin zafi ba ka san hasada wata irin cuta ce wacce take in kana yin tafi baka gane kana yi sai dai in wani ne ke yi sai ka gane wani ne yi amma in kai kana yi sai kaga kana da hujja kamin yanzu abin da shedan yayi ma annabi adam hasada ce ko ba hasada ba hasada ce amma bai gane hasada ba ce saboda shi yana jin yana da hujja me ya hujjan sa khalaqatahu min tin khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin sai za a yi wannan hukunci shi yana jin yana da hujja amma bai gane hasada ba ce hasada shine a ce yanzu ga wani je ka kai ne zaka bi wani kai ne zaka rika ce maka mishi sai kuma kaga cewa wannan yaran shi da shi waye wannan a gaban mu fayyata su to sai mene dan a gaban ku ya taso janatan a gaban mutane miliyan nawa ya taso amma bai zama shugaban kasa ba duk wanda yaje gaban shi sai dai ya ce excellency ko ba ka ban ko Mr President misali kuma gashi arni ne bayan Allah musulmi ne suke zuwa su zubi a gaban shi a ka'ida a duniya ma ba a tunanin wai yanzu wannan babba ne wannan yaro ne kawai waye shugaba waye jagora to amma wani shi yana nan a addinancin aka ce mishi to malam wani eh dai kai dai babban malami ne to amma wani ne shugaba kai ne mataimaki sai ya ce amma an rena ne bai dauki in kana fil harasa ta kana fil harasa in kana fil saqata kana fil saqa to zaga baya hasadan wanda ke gaba da shi wala harum man duna kuma baya kisgilanci ga wanda ke kasa da shi wani yana iya zuwa ya same ka Allah gafarta mana da Allah ina tambaya kawai sai kalle shi ka balla barra mai harara kai baka da kunya anan ne zaka zo ka same ni ka ce zaka yi min tambaya akwai tarbiyya na ilimi kamar yadda muka kawo maganar Imam Malik a can baya akwai kuma jin yanzu ni na fi karfin ka zo kawai ka tare ni hanya ko kuma kai min irin wannan tambaya kaga wannan ai walakantar da wanda kake jin kafi shi to duk dai wannan na daga cikin alamun ilimin da bai da amfani sannan kuma zaka ga mutum baya karban lada akan abin da yake karantarwa na ilimi ya kasance shi duk ilimin shi kawai in za a bashi kudi zai karanta, in ba za a bashi ba zai karanta abin nan. Malike ya ce ta wannan maganar ma ta ƙarshe an tsugota daga Abdullahi dan Umar. Malike ya ce wa ahlul ilmin nafi kullu mazdadu fi hadha al-ilm izdadu lillahi tawadu'an wa khashyatan wa inkisaran wa dhulla. Haka dai kaidan take. Masu ilimi mai amfani duk lokacin da suke ƙara ilimi to suna ƙara wato tsoron Allah ne da tawalu'u da kuma kaskantar da kai ga Allah. Tawalu'u shine kasance ka sassauto da kanka ƙasa kowane labaka na mutane yana iya mu'amala da kai, shine ma'anar tawalu'u. Ka sassauto da kanka kowane labaka zai iya mu'amala da kai. Yara za su iya zuwa su fuskance ka ba tare da wani shayi ba, ba za su ji cewa kai wani ya fi ƙarfin ai muna zuwa zazzage mu ma zai yi. Hakanan maza na iya zuwa su fuskance ka, hakanan mata ma na iya zuwa su fuskance ka akan abin da ya rikice musu a rayuwa ko a addini. Kai ko wani lokaci ma kila za a nemi wata alfarma ne a wurinka, kana da mota sai wata makwabta waɗansu makwabta sai suka zo suka nemi alfarmanka, kila ga wata yarinya ba ta da lafiya ko wata mata ba ta da lafiya mijin bai nan, sai mata suka zo suka roƙe ka da Allah malam ko zaka taimaka mana ka ba mu ka dauke mu a motan ka kai mu asibiti kuma ga kai babban malami sai ka wana ka ga ni ne ma yanzu ma zan dauke su ma a mota na, ni ne ma zan dauke su da kai nan kai su asibiti. Kila kun gane wannan girman kai ne, amma mutum ba zai gane girman kai bane, ba zai gane girman kai bane. Kila in an je ma sai an nemi kujeran ko abin nan ko gado na likita an sa kuma kai zaka tura sai ganin ni ne ta zan yi wannan ya zan yi wannan, inda duk garin nan wannan ba su ma san matsayina ba kenan a garin nan. Kai la haula wala quwwata illa billah. To wannan shine kaga mata ma za su iya fuskantar ka, haka nan masu mulki ma za su iya fuskantar ka ba tare da shayi ba. Akwai mulkin da yake in aka ce mishi ya magana da wani gaban shi sai ya faɗi, wani zai zazzage ni ne kawai, wani zai zo ya tona min asiri ya fallasa ni. To in ka zama kanka a ƙasa kowa zai iya mu'amala da kai, kuma kowa zai iya samun wadatuwa daga gare ka akan abin da yake nema, shikenan tawalu ya samu. Allah ka gadar mana da wannan tawalu, in Allah ya soya da ina ganin zama ɗaya ya rage mana akan wannan littafin bi haulillahi wa quwwatihi. Allah kai mana game da katar karfa mana asirin mu duniya da lahira. Yanzu ake san ganin cewa akwai muhadara da ɗan uwa malam Musa Asadu Sunna zai gabatar masallacin Umar bin Khattab gobe insha Allah ta'ala bayan la'asar. Anan Umar ɗin ne ko? Yawwa, bayan la'asar malam Musa Asadu Sunna yana da kyau a halarci wannan muhadara. Ɗan uwa ne daga cikin malamai masu himma ƙwarai da gaske a Kaduna, yana da kyau a halarci abin nan ɗinsa don yakan yi bayani na gartattu wanda zai ƙara mutum saiti akan al'amarin addininsa da rayuwarsa. Allah ka saka miki da alkhairi. Sai mi ne kuma. To, sallallahu wa baraka ala nabiyyil karim subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.